أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شدا غوتر رجب هجر النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم دغ مكه زوا مدينه 1441 وانده يديدي د 1 غوتن 3 شكاره ت 2020 ميلاديه كما ينده muka sabu haduwa a wannan majlisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa a cikin Zurot a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa sallam, wallafar babban malami malam abdullahi dan podio rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin koyi. Daga ciki ya kasance baya lalibe a daki cikin duhu har sai an haska fitila, haka sahabbansa al-khulafa'ur rashidun. Shi yasa Ummu Salama Allah ya kara mata yadda tace shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a cikin daki na gurgudan yanda za a sanya mutum a cikin kabarin sa, ma'ana fadinta da tsayinta bai fi yanda za a sa mutum a kabarin sa ba. Sannan ya kasance yana fada idan za ku kwanta bacci ku kashe fitila ko ku kashe wuta, domin hakika wuta abokiyar adawa kuce. Sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kin yin bacci, ma'ana yana karhanta yin bacci ainihin wato akan wato rubda ciki. Sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin bacci da asuba, ya ce ya qasimullahu arzaqal khalaiq, lokaci ne da Allah ta'ala ke raba arzikin bayi, ma baina subhi wa tulu'i shams, daga asuba zuwa ke hudowar rana. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta Fatiha, Ikhlas da Qulauzai, yana kuma karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabi wa iqabi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan bin iyaye, yana kuma haramta wa saba musu, har ma yana ambaton irin narko mai tsanani da za a yi ga wanda yake saba wa iyaye. Sannan yana umarni da ainihin wato suturce ainihin laifufukan mutane, yana kuma zargin mutumin da yake bibiyar laifufukan mutane, yana cewa wanda yayi imani da Allah da ranar lahira kada ya cutar da makwabcinsa, ya kyautata masa, yana umarni da asadar da zumunci. Daga cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa, yana kwadaitarwa akan biyan bukatun musulmi ta hanyar sanya farin ciki a gare su da kuma tausasawa da jin kai gare su, da ba ma mutane ba har da dabbobi, da kuma kaiwa da komowa da fafutuka wajen abin da ya shafi maslahar al'umma, da kuma kokarin gyara ainihin alakar da ta yi tsami tsakanin mutane, da kuma karbar uzuri ga wanda ya bada uzuri da gaske ne ko kuma da ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da a dinga ziyartar yan uwa, a dinga ziyartar mutanen kirki, a kuma dinga girmama ainihin wanda ya kawo ziyara. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mabiyansa masu kaunarsa su zama masu sakin fuska banda turbine fuska, su zama masu dadin magana, su zama masu musafaha in sun hadu da juna. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da mutun ya nemi abokin zama na kwarai da kuma nisantar miyagun abokai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ainihin wato boye sirri da kuma yana hani akan zaman kan hanya sai in akwai larura, in kuma akwai larura to a bawa hanya hakkinta na rintse gani, kamewa ga barin cutarwa, mayar da sallama, umarni da kyakkyawa, hana barna, shiryar da wanda ya bata, taimakon wanda yake bukatar taimako, kyakkyawan zance. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana a gana mutane su uku suna zauna amma biyu su ware ko su tashi su dinga ganawa su bar na uku, domin hakan yana bakanta masa rai shi na uku, kuma hakan ba shi da kyau. Abdullahi dan Umar ya kasance idan suna zaune su in akwai mutum biyu a wajensa sai na uku yazo yana so su yi shawara da shi akan wani abu, to yakan cewa mutum biyan da suka rage ku dan saurara muna zuwa. In kwa ya kasance mutum ɗaya ne a wajensa, sannan sai ya nemo na biyu wanda zai bar su biyan su zauna, sannan su kuma su biyan su je su yi shawara. Annabi duk saboda ainihin wato wancan fadakarwa da jan kunne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hana a miƙe tsaye idan wani ya shigo dan girmamawa babba ko shugaba, yana shigowa guri da a miƙe tsaye Annabi ya hana haka. In akwai wanda za a miƙe wa tsaye shine kuma ba a masa. Sannan ya ce kada ku miƙe kaman yanda ajamawa suke miƙewa sashin su akan sashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a Muawiya kai wata rana wani mutum ya miƙe masa, sai ya umarce shi yace zauna. Yace baka ji ba, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba an yatamathala lahu annasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Duk wanda yake so in yazo guri saboda girmamawa a miƙe tsaye a gaishe shi, to ya nemi wajen zaman sa a cikin wuta. Ina dalili? Duk kowa ya zaman sa in ka zo kai sallama. Anan muka tsaya ko? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yanha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yuqima rajulun ahadan wa yajlisa makana. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wani ya tashi wani daga gurin zaman sa shi ya zauna a gurin. Wannan shi ma ba a so. Cikin sahabbai ma akwai wanda ko tashi kai kace shi ya zauna kana gurin, shi ba zai zauna ba. Ina jin ko Abdullahi dan Umar ko wani cikin sahabbai. Ba wai shi ya ce ka tashi ba, a'a ka ganshi kaga to bari kai ka hakura shi ya zauna a gurin, ba zai zauna. An fahimta? To ballantana kawai a zuwa duba a raina koran wani ko a gari gasa ba mai stati ba a ce tashi ya bada gurin ga wani ya zo. An fahimta? Amma in shi ne garin dama sa ya ba wa wani kuma shi wancan din ya karba ya zauna, wannan babu laifi. Amma shi ya riga zuwa ya samu guri ya zauna, Allahumma sai dai in dama guri ne da an tanadi an ce gurin wane ne, sai kuma kai ka zo ka zauna. Don an tashe ka wannan kaga dama ka san ba gurin ka bane. Amma dai irin abin da za a ce wani ya zo ya tashi wanda gurin shi ya zauna ko saboda girma ko wani abu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana haka. Wa qala yati la yahillu lirajul an yufarriqa baina ithnain, baya halatta mutum ya raba tsakanin mutum biyu illa bi idnihi, ma sai da izinin su. Kaman su biyu haka suna zauna, kawai wani ya zo ya zauna anan, ko wayannan su biyun suna nan kawai sun dan bar su face, kawai sai wani ya shiga tsakiya ya zauna. Wannan a cikin adabul Islam ba a haka. Kila wata tattaunawa suke, kila wata shawara suke tsakanin su, kuma ko ba komai kawai ka zo kai su suna zauna, kila sun ji dadin zaman, kawai ka turmutsa tsakiya suka zauna, wannan an hana. An fahimta? Sai da izinin su, sun ga kana neman wani guri suka ce a bismillah wannan ya dan matsa, wannan ya matsa, suka ƙara buɗa ma gurin ka zauna, wannan babu laifi. Wannan duk ana gaya maka tsare-tsare da kyawawan ta'adu irin na addinin musulunci. Addinin musulunci yana da tsari ƙwarai da gaske. Ka duba irin wannan tsari, duk abin da zai sa wani ya ji ba daɗi ba a so, duk abin da zai ɓata ran wani ko wani ya kullace ka ko bai gaya ma ba ya tashi yana jin haushin ka, addinin musulunci yana faɗa da wannan ɗabi'a kowace iri ce. Shi yasa za ka ga duk waɗannan abubuwan ana hana su saboda so ake ka tashi zuciyarka fara fat tsakaninka da ɗan uwanka. Kar a samu shedan yayi amfani da wata dama ko mai kankanta ta ya dasa kiyayya ko gaba ko rashin jituwa tsakaninka da dan uwanka musulmi. Ku hada a masallaci, kuna sallah, ubangijin ku daya, littafin ku daya, annabin ku daya, amma ba ku shiri. To shi yasa ire-iren waɗannan ɗabi'un na kazo kaga can an gaya mana an hana mutum biyu uku suna zaune, biyu su dinga ganawa su ware daya. koda ta hanyar su biyun ustazai ne suna jin larabci, shi kuma dayan dan uwana ne, saboda kawo shikenan su biyun sai su ware kawai, sai su kama sun sha shayi ya ishe su, kawai su kama abin nan su kama larabci, shi kuma dayan ya zama kinkirinkin bai san me suke cewa ba, shi ma yana cikin ainihin wato ganawa tsakanin mutum biyu ka ware a ware daya, kamar yanda ainihin malamai suka faɗa. Haka dayan zai ta jin ba daɗi, to wani me kuke faɗa ne da ba kwa so ya ji? Shedan zai ta raya masa abubuwa sai iya inda man shedan ya tsaya, an fahimta, to shi yasa aka hana wannan. To haka an hana, ka zo mutane suna zaune ka shiga tsakiyarsu, sai dai su suka baka izini. Wa yaqulu man yarahu fi shams, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda ya ganshi a cikin rana, yace tahawwal ila dhil, yace bawon Allah ka koma inuwa mana. Fa innal qiyama fi shams maq'adu shaytan, domin tsayuwa a cikin rana gurin zaman shaytan ne. An fahimta, mun karanta wannan hadisin, wani da ake kira Abu Isra'ila yayi alwashi da alƙawari cewa yau a tsaye zai wuni a cikin rana, ba zai shiga inuwa ba, kuma ba zai wa kowa magana ba, kuma azumi yake. An fahimta, ka san wani wato idan caji yayi masa yawa har abubuwan da za su wahalshe shi sai ya rungumo. Ina fata an gane. Ah, wata ita ma ba caji za ta je maka ba a kas ba takalmi, kuma za ta je maka a kas kuma ba takalmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta sa takalminta kuma ta samu abun hawa mai kyau ta hau. Ba wahala Allah yake so ba, abota ta masa yake so. An fahimta, wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan ba aka ce Abu Isra'ila kenan. Ai yau alƙawari yayi wa Allah, a tsaye zai wuni ba zai zauna ba. Cikin alƙawarin da yayi wa Allah kuma a rana ba zai shiga inuwa ba. Kuma cikin alƙawarin da yayi wa Allah ba zai yi wa kowa magana ba, ko sallama ko mai da sallama, kuma azumi yake. Annabi ya ce to ku gaya masa ya shigo inuwa, ya samu guri mai kyau ya zauna, ya ci gaba da magana da mutane, kuma ya ci gaba da azuminsa. An fahimta, to da haka kaga kenan. Wa yaquli liman yarahu fi shams, in kaga mutun yana wani abu da wahalar da kai ne ya dauka addini ne, to cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gaya masa, ka wayar masa da kai, ya fahimci cewa wannan ba wani bin Allah bane. Shi yasa da yaga wani a cikin rana yace tahawwal ila dhil, bawon Allah ka koma inuwa. Fa innal qiyama fi shams, domin tsayuwa a cikin rana maq'adu shaytan, gurin tsayuwar shaytan ne, shaytan ne yake wannan. Wa kana ya amuru bi ikrami dhi shayba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da a girmama mai furfura. In kaga mutum wanda shekarun furfura sun cin masa, Allah ta'ala ya bashi baiwa ta furfura, to ka girmama shi. Cikin tsari na addinin musulunci akwai girmama dattawa. Wa'inda suka kai shekarun furfura, wannan furfurar haske ce. Da haka duk wanda ya kai ta ya martaba kansa, ya kimanta kansa, kuma duk jama'a su girmama shi. Na fata an gane. In ka girmama shi, to ka girmama wata sha'ira mai sha'irul Islam. Wa hamilul Qur'an, kuma a girmama alaramma. Kar a wulakanta shi, kar a ci mutuncin alaramma. Wa dhis-sultanil muqsit, da kuma shugaba mai adalci. Waɗannan mutane guda uku wato mutane ne masu kima, masu martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya tabbata akan cewa yana daga girmama Allah girmama waɗannan. Duk wanda kaga baya girmama mutane, to baya girmama dattijo, to baya girmama Allah. Wanda duk kaga baya girmama mahaddacin Alkur'ani, yana daukan mahaddacin Alkur'ani kaman sauran gamagarin mutane, wannan mutum baya girmama Allah. Duk wanda kaga baya yana wulakanta shugaba mutumin kirki adali, to wannan shi ma baya girmama Allah, domin hadisin cewa yana daga girmama Allah girmama the shayba muslim, ma abocin furfura musulmi. Yana daga girmama Allah ka girmama hamilul Qur'an, wanda kirjinsa yake dauke da Alkur'ani, ma'ana hafizin Alkur'ani. Yana daga girmama Allah ka girmama shugaba mai adalci. Wa qala, yace man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda baya tausan kananan mu, ba kuma ya ganin girman manyan mu, falaysa minna, baya daga cikin mabiyan mu, baya cikin masoyan mu, baya cikin wanda ke tafiya akan tafarki irin namu. Duk wanda baya tausayin na ƙasa, kullun kokarinsa ya gallazawa na ƙasa, kullun kokarinsa ya zalunci na ƙasa, kullun kokarinsa ya danna haƙƙin na ƙasa, to manzo Allah ya ce baya cikin mabiyansa. Duk kuma karamin da kaga ba wanda ya isa ya man magana ya ji, baya ganin girman kowa, baya ganin kowa da mutunci, to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma baya cikin mabiyansa, domin yana daga cikin koyi da ɗabi'u kyawawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai karami ka zama kana girmama duk wanda ya dara ka shekaru kaga da zan ga maka ballanta na shekarun Hassan kai na furfura mutun ya kai shekarun da gafurfura nan kana kallanta wash ta'ala ra'su shayba amma kuma duk da haka wannan bai ci albarkar furfura ba kana kan titi akan abun hawa kana maddakuwa ko kana gaya ma bakan magana ko kana ce mun tsohon banza ko wannan magana mai irin wannan saboda kila ya danyi wani kuskure na tuki akan jiji ba kwa gani ne wace irin al'umma ce wannan wanda bata ganin girman dattawanta kai wannan wace irin al'umma ce ina za a sa gaba manyan da ba sa tausayin na kasan su annabi sallallahu alaihi wasallam ce man lam yarham sagirana wa yuwaqqir kabirana falaysa minna sai ka nemi wa kake koyi da shi sai ka nemi waye abun koyin ka waye masoyin ka waye annabin ka dan annabi ya ce shi dai ba shi kake bi ba dan in kana bin sa to ka girmama manya rashin kunya ba ta da asali a addini saboda haka duk wanda ya dara ka shekaru na ko mace kawai ka girmama shi kuma kanka ka taimaka kai ma na kasa da kai za su girmama ka kuma satubudi lakal ayyamu wa kunta jahila wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi anan ana nan akwana a tashi kai ma can kanufa an fahimta yawa saboda haka kai ma ana kwana ana tashi inda dattawan nan suka kauce kai ma can zaka a lokacin za ka gane ganin girman manya lokacin kai kuma ka rena naka manya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a girmama ainihin dattawa a girmama ainihin wato abin nan a girmama mahaddatan alqur'ani a girmama shugabanni masu adalci a tausaya wa kanana a kuma girmama manya wa qala yace man akhadha bi rikabi rajulin duk wanda ya rike linzami ko ragamar doki ko raƙumin wani mutum la yarjuhu ba fatan sa ya masa wani abu ba wala yakhafu ba tsoran ba saboda tsoro ba kazo ka bude masa mota ka kama shi ya fito kila saboda shekaru ka kama masa ka bude ya shiga ko saboda girmamawa ka bude masa ya shiga ba dan wata alfarma da kake so ya ma ba dan yallabe bane ya rashin yin hakan akwai yuwar akwai matsala a wajen aiki ko a office kana bude masa mota ne dan kawai kana tsoron sharrin sa kana bude masa mota ne dan kana sa ran zai ce yaron kirki ne kai zai maka wani abu to ya zama ba wannan kawai kaga ya dace shekarun sa sun kai ka girmama shi ka bude masa abun hawa ya shiga ko ka bude masa ya fito ko ka kama masa linzamin dokin sa ya hau ko ka rike man linzamin ya sako amma fa duk kai wannan ne la tarjuhu ba fatan ka kai ya maka wani abu ba wala takhafu kuma ba tsoran sa kake ji ba gufirala an ce an gafartawa mutum yayin haka wa kana ya'muru bi tashmitil aadisi salatan sannan yana daga cikin kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar wato mabiyansa musulmi su dinga gaida mai atishawa idan mutun yayi atishawa wannan irin ni'ima da Allah madauka duba in atishawa ta taho take fitowa ya kake ji da Allah ya kamata ai maka sanna a gaishe ka in kai atishawa in ta taho din nan hanci za ga mutun ya tsaya cak kaman fastas akai di ya ta karkare kaman wanda ya shiga ban daki so yake ta fito rashin fitowarta sai din yaji wani kaikayi a hancin sai yaji ba dadi to sai Allah ta'ala ya taimake shi ta taho kuma ta fito wannan ai ya kamata ka gode ka taya shi murna to dan haka gaida mai atishawa yana daga cikin kyawawan dabi'u na musulunci dan haka idan yayi atishawa ya gode wa Allah kace yarhamukallah shi kuma yace ya hadikumullahu wa yuslihu balakum thumma thalathan haka hasa uku in yayi atishawa yayi godiya ga Allah kai masa ka gaishe shi in ya kuma yi yayi hamdala ka gaishe shi in ya kuma yi yayi hamdala ka gaishe shi thumma in adasa sannan kuma bayan na uku in ya sake yin na uku fa mazkumun ka ce yaje ga likita fa mazkumun mura ta kama shi ko yaje ya kasuwa ya samu kaza queen shine fa mazkumun an fahimta yayi atishawa daya yayi biyu yayi ta uku kai alama ce fa mazkumun mura ta kama shi shine ma'ana fa mazkumun wa ya'muru bit tahabbubi fillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ayi soyayya dan Allah at tahabbubi fillah duk wanda zaka so shi ka so shi dan Allah wat tawaddud fillah da kuma kauna dan Allah duk wanda zaka kaunace shi ka kaunace shi dan kaunarsa da Allah wata'abudi da karfafar juna in kama ka kama wane ya kama dan mu taimaki kanmu atta'abud kenan karfafar juna wattasa'ud da taimakekeniya wa juna washafa'a da kuma belin juna wani ya shiga cikin wani bala'i kuma an ga ba halinsa bane tsayi ne a je ai belin sai ya fito wannan duk dabi'u ne kyawawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ba a koyar da mu in jifa ya tsallake kanka ya fada kan kowa ba ba a koyar da mu in gemin dan uwanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwa ba sai aka kuyo gudumawar ruwa ku kashe masa ya shiga cikin tsaka mai wuya ku yi kokari a fito da shi da haka addinin musulunci yana koyar da mu haka kyawawan dabi'u Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma za mu ga ka aikata a cikin sahabban sa suna karfafa junan su wane ya karfafi wane dama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ga mana مثل المؤمنين في تواددهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالهم والسهر كما سنن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويزم ذو الوجهين منزان الله باسا شري ذو الوجهين كيما كاكو شري دشي كما كيما كاكا زما هكا ويزم ينا زرجين ذو الوجهين باكين غنغا di inda ka buga zaki yati haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin shine zul wajhaini din idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum apa yamta shine zul wajhaini yazo ku zauna ku yi meeting da shi ku rufe kofa da shi ku tattauna ya ta kawo idiyoyi ku dauka yana tare da yana fita daga wajen ku wayannan abubuwan da duk hanyoyin da kuke so ku ba sai kuma ya kawo abokanan adawa ku su ma ya gaya musu zulwa jahayin ken ma'ana munafiki wa ya'muru bi iyadatil marda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da a dubo marasa lafiya wa ya'muru bi iyadatil marda insha Allah za mu je dubo marasa lafiya ko insha Allah wa ya'muru bi iyadatil marda yana umarni da a duba marasa lafiya a gida suke ko a asibiti wayanha anittahajur manzon Allah ya hana kauracewa juna wattadabur da juyawa juna baya ga ba kenan shine attadabur an fahimta annabi ya hane mu kauracewa juna saboda wani sabani da ya faru shikenan kauracewa juna ba ruwan kowa da kowa wattadabur da kuma gaba wa yanha an ihtiqarin nas manzon Allah ya hana rena mutane wannan dabi'u na manzon Allah bai koyar da mu wulakanta mutane ba bai koyar da mu rena mutane ba kananan su da manyan su wa yaqulu yana ta lastum bi khairin min ahmar wala aswada illa an tafdhuluhu bi taqwa lastum bi khairin min ahmar ba ku farafata alheri ba wala aswada in kuma ku farare ne ba ku fa baka fata ba illa an tafdhuluhu sai dai fa ku fara fata a matsayin ku na bakake ko ku ainihin wato fara fa baka fata a matsayin ku na ko kuma ku fi ainihin wato fara fata a matsayin ku na bakake ko ku fi baka fata a matsayin ku na farare bi taqwa da tsoron Allah amma launin fata Allah ta'ala ba shi yake kallo ba dan haka karka dauka kafu wani alheri sai dai ka fi shi takawa a wajen Allah inna akramakum inda Allahi atqakum mafi girmanku a wajen Allah mafi tsoron Allah ku Allah ba shirin ba ci ba ba shi yake kallo ba Allah ta'ala yana kallon mutumin da yake da ainihin wato ainihin takawa an fahimta ba girman jiki bane ba launin fata bane ba tarin kuɗi bane ba tarin karatu bane ba basira bace ba a takawa inna akramakum inda Allahi atqakum wa yanha anil hasad manzo Allah ya hana hasada wata cuta ce kai ta addu'a cikin addu'oyinka Allah ya raba ka da ita kuma kai ta karanta qulauzai wa min sharri hasidin idha hasad wato shi hasidin wani fa ko kallon waya kai sai ta samu matsala Allah baka sani bai in ya kalle ta kuma yayi mata irin kallon na hasada ko ta lalace ko ta fadi ta ci screen ko a dauke ta ko ka shigo ta wani layi baka san akwai miyagu ba su fito da wuka su kwaci hasid kenan shi sa aka ce ayin wannan kambun bakan da kake kallon sa haka ne al ayinu haqq wani ya san da shi wani bai san da shi ba shi sa duk abin da ka gani kace barakallah kuma malamai sun kasa hasada da gida uku akwai shi mai hasada da wato so yake yi abinda Allah ta'ala ya baka na falala a kwace a bashi akwai kuma wanda shi hasadarsa shine ba wai sai an kwace an bashi ba, indai an kwace naka ku zauna ku biyu duk haka, shi ya ji bashi da shi, to kai ma bai yadda ba, yana ganin rashin dacewar wannan abun a wajenka, kaga wannan yafi zama mugu. To na ukun kuma suka ce shine gibda, Allah ya rika naka, shi ma yana son Allah ya bashi irin naka. Ana hasada ce mai kyau, ita ake kira gibda. Allah ya yi maka wata ni'ima, ya maka wata daukaka, yana ta'adduwar Allah ya tabbatar maka, ya zauna maka da wannan ni'imar, shi ma Allah ya bashi irinta. Wannan mai kyau kin an fahimta? Amma wayancan guda biyun duk kowace cuta ce, da wanda zai dinga ganin ba ka dace da abun ba, yana cin gyaran Allah, shi yana ganin inda Allah ya aje wannan baiwar ba nan ya kamata ta zauna ba, shi ya kamata ba, da haka a kwato ta a bashi. Akwai kuma shi na biyun shi ne wanda shi ba wai sai ya samu ba, don me yasa tare kuke zama da shi kuma kai ka samu aiki shi bai samu ba? Da haka da ya ji ka cewa da Allah ofata ta kusa fitowa, shi kuma zai kwana yana sallah kar ta fito. Kaji an fahimta? Ko ba sani za ka yi, wakilin tare kuke cin abinci ku tafa ku yi hira, duk ya san komai naka, cuta ce. Kamar yanda Ibn al-Jawzi, in ban manta ba, aka ce wata rana ya kawo wata kisa, aka ce shedan ya dauko tallan abubuwa ko guda hudu ne, wani cikin annabawa ya hadu da shi, yace kai kam la'anan na Allah, wannan ina zaka je wa'annan ka? Yace haja ce na dauko. Dame dame, yace na dauko hasada, na dauko zalunci, na dauko makirci, to na manta daya. Yace wannan mummuna haja waye bai sai, yace a guje za a wawashe ta, barka gani. Yace to ina zaka dosa da hasada? Yace malamai suna daga cikin wa'anda suka jarabtu Allah, wato suka fitunu da hasada. Dan me yasa? Me yasa yaushe ya fara karatun? Yaushe kaza kaza kaza, ya akai kaza 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 kaza, wannan hasada. Kamar yanda na taɓa jin wani malamin mai yace wani ya dinga yi masa ko littafi yasa shi ma sai ya je sa littafi. Kaji da Allah, in ya sa littafi iri kaza sai ya sa, in kuma ya ji kana zuwa wajen wancan malamin, to in kai ɗalibinsa ne ya kore ka. Aka ce to zalunci fa? Yace ai da ya je wajen shugabanni za su wawashe shi, kila ma su ce ya ƙaro. Makirci fa? Yace wuyarta ya shiga cikin mata, yanzu nan za su karɓa. Allah ya kiyaye mu duk guda ukun, Allah ya raba mu da su. Da aka hasada ba ta da kyau. Ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab, tana cinye kyawawan ainihin wato ayyuka, kamar yanda kaga kirare suna cinye wuta. A wani hadisi ma annabi ce mata ya halika, aske aske alheri take. Da aka mugun virus ne hasada, Allah ya raba mu da shi. Wa ya'muru bit tawadu'i lil mu'minin, sannan manzo Allah yana umarni da ka zamanto mai kankantar da kai ga 'yan uwanka mu'minai, ko da kana da wata baiwa ta ilimi ko ta daukaka ko ta kudi ko ta sarauta ko mulki, to ka zama mai tawadu in ka zo wajen mu'amala da 'yan uwanka mu'minai. Girman kai baya daga cikin kyawawan ɗabi'u da annabi ya koyar da al'umma. Wa bi qawdil umyan, da kuma jagorantar wato jagorantar makaho, yana daga cikin abin da aka umarta, wanda yake makaho ne ko makaho na ainihin wato ido ko makaho na rashin sanin wani abu na rayuwa, ka wayar mata da kai, ka ilmantar da shi, ka dora shi akan hanya, ka zama jagora, ka zama dan jagora. Makaho ne jahili ne, ka zaunar da shi ka koya maka karatu ya san Allah, ko ka iya wata sana'a shi kuma yana zaune bai iya ba, ka kirawo shi ka koyar da shi wannan sana'a, shi ma ka dora shi akan ya tafi, ma ka yi jagora, ka zama dan jagora. Ko kuma makawon ne mara ido, ka gan shi zai fada kwata ko zai saki hanya, ka ce Allah gafarta mallan dan yi dama, ko ka kama sandansa ka dora shi akan hanya, ko ka tsetara da shi titi, wannan duk yana daga ciki taimako. Wa hubbul fuqara, sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ka dinga kaunar alfuqara, talakawa, wal masakin, da miskinai, ka dinga kaunar su. Karkace ka tsani almajirai, an fahimta? Karkace ka tsani fakirai, Allah madaukakin sarki duk rayuwar nan da kake kallanta a jarabawa take. Yayi wasu masu kudi, wasu talakaye, wasu miskinai, duk akwai hikima a ciki. Domin duk da an ce kowa mai kudi ne ko kowa kaza kaza, to kila da za ka gane lalle akwai takura da rashin jin dadi. Da akwai walwala, akwai jin dadi a cikin asirka ga masu kudi ga wasun su. Da haka yana daga cikin abin da ake so kyawawan dabi'un musulunci ka dinga kaunar talakawa. Wa mujalasatihim da zama da su. Ka dinga san zama da su, ko da kai shugaba ne, ko kai mai kudi ne, ko kai wani malami ne, to ka dinga zama da su. Wal infaqi fi wujuhil khair, da kuma kashe dukiya da ciyar da ita ta fuskokin alkhairi daban-daban. Fuskokin alkhairi ga sunan suna da yawa, to ka dinga kokarin Allah ta'ala yayi maka wadata, to ka dinga ciyar da dukiya ta fuskokin alkhairi ga sunan masu yawa. Wa ita'ami ta'am, da ciyar da abinci danye da dafaffe, wanda ya cancanta ainihin ma'abocin iyali ne ba shi danyan, ka bashi abin sarrafa ya je su suka san yadda za su sarrafa shi, kuma wanda ba shi da mai dafawa sai ka sa a yi dafaffen shi kuma sai a bashi. Ita'amu ta'am, ciyar da abinci. Wasaqil ma, da shayar da mutane ruwa, kamar yadda naga wani bawan Allah yanzu ya kawo fiyo wuta ana ta sha. Saqil ma, Allah ya saka da alkhairi. Wa shukrul ma'ruf, da godewa abun kirki. Kar ka zama kai baka san alheri ba, in an maka abun kirki ka gode. An fahimta, shine wa shukrul ma'ruf wa in qalla, komai kankantarsa. Kar ka rena abun da aka yi mana alheri, komai kankantarsa ka gode kuma. Wal mukafati alaihi, da kuma ainihin sakayya akai, in ka samu dama kuma wannan wanda ya ma alheri da ke wannan, ka yi tunanin me za ka yi ka saka masa. Man sana ilaikum ma'ruf fa kafi'uhu, manzo Allah ya ce duk wanda ya muku abin kirki ku saka masa. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu lahu bihi to fad'u lahu, ku ce masa addu'a, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya albarkaci zuriya, Allah ya yaukaka dukiya, Allah ya kai ce masa addu'a. In ku kaga akwai wata hanya da zaka saka masa, to saka masa. An bayyanta, eh, shine ma'ana wanda ya muku abin kirki ku saka masa. Yayi maka abin kirki, kaga akwai wata yarinyar sa tana nan a zauna a gida, kuma kana da dana aure ta, ka saka masa. An bayyanta, ka saka masa ko baka saka masa ba, ka saka masa. A gani, eh, wannan yaran kuna jin sa sosai. Wazuhda fi dunya, da kuma gudun duniya. Wa imatatil adha, da kuma gusar da abin da zai cutar an dariqi daga kan hanya, an dariqil muslimina daga kan hanyar musulmi. Wa kana yaqul, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa al imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani ya kai ainihin wato bangare bangare saba'in da yan kai, saba'in da doriya, aji aji, rukuni rukuni na imani. Fa adinaha imatatul adha anit tariq, wato aji na can ƙasa, na ƙasa ƙasa, na kurkusa da kowa, kowa ma zai iya shiga wannan ajin. Shi yasa aka ce adina, wanda yake kusa da kai, yana kusa da ni, yana kusa da kowa, duk gashi nan yana kusa da mu. Imatatul adha anit tariq, gusar da abin da zai cutar da mutane akan hanya, alama ce ta imani. Kaga kwalba, kaga kusa, kaga dutse, kaga kaya, kaga duk wani abu da zai cutar akan hanya, ka dauke shi dan kada wani ya cutu, wannan alama ce ta imani, ka shiga cikin wani aji, cikin ajujuwan imani. Wa arfa'uha, mafi daukakar aji a cikin kashakashen imani ko azuzuwan imani, qaulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shine kalmar shahada, tare da kuma ainihin wato abinda ta kunsa, ba wai furta ta da baki ba kawai, kudurce ta a zuci, furta ta da kuma aiwatar da ita a aikace. To wannan shine aji na kololuwa a cikin babin imani. Razaqana Allahu al-mauta ala hadha al-qawl, mala yace Allah madaukakin sarki ya azurta mu da mutuwa akan waɗannan ainihin wato abinda muka karanta a cikin wannan littafi na kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yassara lana al-amala, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya hore mana, ya sauƙaƙa mana yin aiki, bi jami'i hadhihi shu'ab, da dukkan waɗannan shu'ab bangarori na imani. ka duba littafi ne dan kankani wanda yake yan shafukansa ba su da yawa, amma dubi irin alkhairai da irin halaye kyawawa da ta'adu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan littafi ya tattara. Kuma aka cire ba sai an yi maka dogon isnadi ba, shi yasa hadisai ne masu tarin yawa aka jumulce su a cikin wannan littafi, aka dinga kawo maka gundarin ma'anar ko kuma darussan da ake so ka dauka a cikin ainihin wato hadisan. Da aka duba idan ka dauki wannan littafi aka ce ka yi kokarin sa shi a cikin rayuwarka kana aiki da shi, ni ma in yi kokarin sa wannan littafi, in yi kokarin aikata shi a rayuwata, kowa ya haka da rayuwar mu za ta inganta. Wallahi wannan musifar da muke ciki da tashin hankalin da muke ciki da talauci da sauran abubuwa na rashin jin dadi, wallahi al'ummar musulmi za ta samu sauki. Kuma wallahi Allah madaukakin sarki zai kawo mana dauki, zai yaye dukkan damuwa da take damu, zai dauke mana dukkan wani bala'i da muke fama da shi, zai yaye mana kuncin rayuwar da muke ciki, zai kuma yaye mana talauci. Amma ka'idar Allah shine ko a bi shi ko a ji jiki, ne ka'idar Allah. An fahimta, wannan shine ka'idar Allah. Dan haka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Kada abun da goga ya same ku ku gaja, ko menene ko ga ya same ku na musiba, na tashin hankali, na rashin jin dadi, na rashin walwala, na takaici, na talauci, wa bima kasabat aydikum. Allah ta'ala ce abinda hannunku ya aikata ne. A duba yanda al'umma take, kai kana tunanin a samu wata mafita ko sauki a yanayin da ake ciki? Wani irin aiki ne na laifi wanda ba al'umma ba ta yi? Wani irin tsokanar Allah fada ne ba a yi ba, kuma ana ta yi? Saboda haka shi yasa yin aiki da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aiko manzon Allah al'ummar da tafi mutanen da muke rayuwa a cikin su lalacewa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 ya gyara su, suka zama ba kamar ba su bane yan ta'adda, kamar ba su bane suke kashe-kashen juna, kamar ba su bane suke daba, kamar ba su bane suke shaye-shaye, kamar ba su bane suke kashe yayayensu, suka zama mutanen kirki. Imanin su ya kai wani irin mataki, suka dawo kuma Allah ta'ala ya dinga yabon su, Allah ta'ala ya dinga fadin nagartar su, ya dinga fadar kirkin su. Da aka ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara ta jiya da shekaran jiya. Da aka wannan shine abin da malai yake cewa, da aka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare mana, ya sauƙaƙe mana al'amala bi jami'i hadhihi shu'ab, da yin aiki da dukkan waɗannan ɗabi'u na imani da muka karanta a wannan littafin bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasulihil karim wa akhlaquhu sallallahu alaihi wa sallam al-karima kathira. Mala yace ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-karima masu girma, kathiratun suna da tarin yawa. Faman aradaha, duk wanda yake son waɗannan ɗabi'un, falyukthir mutala'ata kutubil hadith, to ya yawaita leƙa littafan hadisi. Duk wanda yake son ya samu halayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa, dan suranan sun fi shurin masaki, to ya dinga leƙa littafan hadithi, wasiyar da littafan tarihi da sira. Wa fi ma zakarna kifayatun, ko da yake cikin abin da muka ambata a wannan littafin akwai wadatuwa. Liman waffaqahu Allahu lil amali biha, ga wanda Allah ya masa muwafaqa yayi aiki da su. Ko da baka leƙa ka tsatsamo wasu ba, a ce iya abin da muka tattaro a cikin wannan littafin, inji Shehu Abdullahi Gwandu, ko da iya waɗannan Allah ta'ala ya azurta ka da aiki da abin da muka faɗa a cikin wannan littafin, ya ce ya ishe ka. Ba ma sai ka leƙa littafin hadisin ba ko littafin sirar ka ɗauko, waɗannan kawai Allah ta'ala ya ce yanzu in zama na suffanta da abin da muka karanta a wannan littafin, kowa a cikin mu a ce wannan littafin ya zama ya yi masa tasiri wajen canja rayuwarsa, to ai mun gode, ya ishe mu. Yassarallahu lana zalik, muna roƙon Allah ya yassare ya hore mana hakan, bi mannihi da baiwarsa, wa karamihi da karamcinsa. To nan ya goge mai rubuta muku na fi tunanin yassarallahu lana itimama hadhal kitab, Allah ya ba mu dama ya hore mana itimama hadhal kitab, wato gama wannan littafi, yaumal ahad, ranar lahadi, kawai bambancin lokaci ne, ya gama littafinsa shi ranar lahadi, amma duhan da hantsi mu kuma mun sauke littafin akhlaqul mustafa yawmul ahad lailan da daddare abinda insha Allah mun gama wannan littafin na akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu aiki da abinda muka karanta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu tabewa duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki wayannan manyan malamai da suka yi wa addini wannan hidima Allah madaukakin sarki ya sa ya basu jannatul firdausil a'ala Allah madaukakin sarki ya basu aljannatul firdausil a'ala tintibe da kurakurai da aka samu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu iyaye da maluman mu da yan uwa duk da suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana baki daya waɗanda suke fama da matsaloli na rashin lafiya ko matsaloli na rayuwa Allah madaukakin sarki ka sani Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu iyayen mu maluman mu yan uwan mu makwabtan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mazan su da matan su Allah madaukakin sarki ya ba su jannatul firdaus muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarmu Allah ya sanya albarka a cikin ƴaƴayenmu Allah ka sanya albarka a cikin dukkan abin da ka bamu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu rayuwa mai albarka Allah ya faranta mana Allah madaukakin sarki ya yarda da mu Allah madaukakin sarki ya yarda da mu Allah ya biya bukatunmu na alkhairi Allah ya biya bukatunmu na alkhairi duk waɗanda suke cikin matsala Allah ya fitar da su Allah madaukakin sarki waɗanda suke neman ainihin ilimi Allah ya ba su mai amfani waɗanda suke neman sana'o'i Allah ya ba su waɗanda suke neman aure Allah ya ba su waɗanda suke neman muhalli Allah ya ba su waɗanda suke neman jari Allah ya ba su muna roƙon Allah madaukakin sarki da tawan nan Allah ya ƙara musu tsawon rai Allah ya ƙara musu tsawon rai da imani da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma Allah madaukakin sarki ya bamu tsawon rai fiye da su Allah ya bamu rayuwa mai nagarta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi karbu Allah